عليهم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باي هكا ينقوا إنا من جسوة الدين المسلم في. السلام عليكم ورحمة الله. Sannakuma ina kuma hakuri bisa ga zuwa na a makare. Wannan ya faru ne saboda ban sami yanayi na kucin lafiya da zai sa in zo a lokaci ba. Kuma duk haka na bi ta gidan Malam Abdulwahab din ya zo a madadin kansa da ni, amma kuma shi ma yana cikin matsalolin da ba zai iya zuwa ba. Haka dole na taho a daddaki don kila waɗanda suka zo daga wurare masu nisa, idan ba su ji sauti na ba za su ga cewa ban kyauta musu ba. Kuma ba tare da sun ji kwarin dalili ba tsakani da Allah. Wannan shi ne kawai abin da ya kawo ni. Daban abin da aka ce za mu yi magana a kai a cikin wannan haɗuwa ta mu ta yau, mu'amala. To amma ba zai iya yiwuwa ɗin ba kamar yadda na riga na faɗa muku. Abin da kawai nake so in tunatar da mu cikin taƙaitattun mintuna kafin lokacin da za ku harhaɗa abin da ya sauka ga na taimako. Ina so in tunatar da mu abinda na sha maimaita mana shi a wani lokaci a wurin karatutukanmu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicci ɗan adam ya kuma fifita shi akan sauran halittu. Yace wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Hakika mun girmama ɗan adam, sannan mun ɗauki ɗan adam a cikin teku da kuma kan fako, a cikin teku ta hanyar hore masa kayayyakin sufuri na jiragen ruwa manya da ƙanana, wanda ke zirga-zirga da ɗan adam daga wannan gaɓa zuwa waccan gaɓa. Mun ɗauke shi a sarari ta hanyar hore masa dangin ababen hawa waɗanda ake amfani da su tun da, kamar raƙuma, dawaki, shanu da makamantansu, da kuma waɗanda ake amfani da su a yau a zamanance, wanda ɗan adam ke yin amfani da su domin cinye tazarar tafiya daga wannan gari zuwa wancan gari. Wa razaqnahum min at-tayyibat, kuma mun arzuta ɗan adam ɗinnan min at-tayyibat, daga dangin abin da ake kira at-tayyibat. Shine dukkan wani dangin abinci ko abin sha wanda yake na halal, wanda baya ɗauke da guba da za ta yi barazana ga rayuwar ɗan adam, sannan baya lalata hankalinsa ko rikita masa lissafin ƙwaƙwalwarsa. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, mun fifita ɗan adam akan da yawa cikin abin da muka halitta. Ɗan adam ne halittar da domansa ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya samar da ababen more rayuwa masu ɗumbin yawa a cikin ƙasa. Domin mu ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa ƙasar kanta. Domin mu ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake saukar da ruwa. Domin mu ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke fitar da tsirrai. Don mu Ubangiji ta'ala ya halitti dabbobin da ake kira dabbobin ni'ima. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi' wa minha ta'kulun ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بفتح الأنفس إن ربكم رؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الأنعام سنة ذلك دبوا بيقوا داغدو سماكي دعواكي وكما شانوا دراكما بنجلي تعالى تياها للتسو ba don kowa ba sai don ku al'adama. Lakum fiha dif'un wa manafi', kuna da abin da ke dumama jikinku fiha a cikin waɗannan dabbobi, wa manafi', kuma kuna da dangin amfani mai ɗumbin yawa ga waɗannan dabbobi. Abin da ake kira cewa abu mai dumama jiki da gajin waɗannan dabbobi ne ake sarrafawa ko a yi bargo ko safa ko riga ta sanyi ko hula ta sanyi ko abin rufa da sauran makamantan su sannan madara da ake samu ta shanu a bace wanda ke dauke da sinadarin da ke imama jiki wannan ke sa kaga mai makiyayi da fulata ne a cikin dagin Allah duk ruwan sama da damina duk malka malka da ake yi bai da wani babban tufafin da zai lulluɓe jikin sa ya kare shi daga farmakin sanyi amma amfani da madarar dabbobi ke sa baya kamuwa da mura wannan ke sa ka gansu lokacin sanyi na hunturu ba ta kamuwa da mura saboda a jikin madarar nan ta shanu akwai sinadarin da ke sanyaya jiki sai da sanyin da ke shiga daga jiki wato yake kuma ma jiki nake nufi sanyin da ke sanyaya jiki sinadarin da ke dumama jiki din ya kai matuƙa ta yadda zai iya daidaita yanayin jikin ɗan adam sama abin da ake kira at-tawazun tsakanin daraja ta sanyi da kuma daraja ta zafi ta yadda ba zai samu da cutar ko laulayi ba shine lakum fiha dif'un wa manafi' sannan ga dangin amfani mai yawa wa minha ta'kulun daga cikin su ne kuke ci su irin waɗannan dabbobi sannan kuma tahmilu asfalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi sittil anfus wato suna dauke da kayayyakin nauyi kaya da kuke ɗorawa a bayan su ko ku yi laftu ko ku sa a taiki ko ku yi dukkan abin da za ku yi su kai muku zuwa gari mai tazarar nesa waɗanda ku ba za ku iya kaiwa ba inda kanku ne dukkan wannan ubangiji subhanahu wata'ala ya yi su domin girmama ɗan adam da karrama shi don haka ne a takaicin take cewa waɗansu malamai ke cewa shi ɗan adam shine sayyidul ka'inat wato shine shugaban dukkan kasassatu shine shugaba cikin halittan Allah subhanahu wata'ala ko shakka babu darajar sa ba dai take da ta dabba ba domin an yi dabba din dan shi ya mulki da ita ko shakka babu darajar dan adam ba dai take da ta aljanu ba domin a cikin aljanu babu manzanni babu annabawa sai a cikin bil adama ko shakka babu darajar dan adam ta tsara ta sauran dangin halitta inda ma malamai suke tattaunawa ko ake kai kawo dan zantuka shine wane ne yafi falala tsakanin dan adam da mala'ika amma duk da haka zance mafi inganci wanda dalilai za su karfafe ki dan da yake da falala daga sama da mala'ika a nan gure idan na ce dan adam ina nufin a matsayin sa na jinsi ba a matsayin mu na ɗaiɗaiku ba don ba za a dauke ni ba yanzu ni yadda nake ko a dauke ka kai da kake saurare na a ce ka fi mala'ika Jibrilu ko ka fi Mika'il ko ka fi Israfil amma ko shakka babu a cikin jinsin dan adam ne aka samu annabawa aka samu manzanni aka samu ma wanda Allah ya ambace shi da cewa shine khalifan sa a ban kasa shine annabi Adam alaihi salam saboda girman darajar sa aka samu da iko su faɗi suka yi sujada a gare shi kuma a cikin ɗan adam din ne aka sami shugaban annabawa kamakin manzanni farin da kada shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda shine sayyidul makhluqin gaba daya shugaban dukkan halittun Allah dukkan wannan daraja da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wa ɗan adam ya karrama shi ya fifita shi za ta ci gaba da ɗorewa ne a matsayinsa na mai daraja a nan gidan duniya mai daraja a gobe kiyama idan ɗan adam ya yi amfani da ɗan adantaka ɗinsa ba tare da ya mayar da kansa ci baya ba tare da ya yi da baya da baya ya nemi komawa sahu na dabbobi ba kuma wani lokacin ɗan adam ya kasa kaiwa ga dabba yaya ɗan adam zai yi ya ci gaba da kare siffarsa ta ɗan adam kar ya kasa dabba kar kuma su yi kunnen doki shi da dabba ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya halitta ɗan adam ɗin da wannan matsayi cikin mu ne ubangiji ta'ala ya turo manzanni domin mu ɗan adam ɗin rusulan mubashirina wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدعوا به الحق واتخذوا آياتي زوا كرشان آية دوما من يوم أنجزي سبحانه وتعالى يسوى كتل لتتفايد كي يقول شرح ليا لتتفايد مكة سنصونا صدر أحد المسلمين باب ونا النبي أبن كسافاتي يزود لتاكي إلا إياك بيان سونا يلي تتفايد كيف بينا منا Zabura ce kadaita Annabi Dawud alaihi salam da Taurat ta Annabi Musa da Injila ta Annabi Isa alaihi salam da kuma Al-Qur'anin da aka bayyana shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadannan manzanni da suka zo da littafai da Ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar bai saukar da su ba har kawai ba tare da wata manufa ba da kuma turo da manzannin ba haka kawai dan a tarihi a ce an taba yin waɗansu mutane sunan su annabawa cikin su akwai shi aibun da aka tura birnin Madina ko annabi Musa alaihi salam ko annabi Isa kai wannan ba ita ce manufar ba babbar manufar turo da manzanni shine da mutane su musu a'a su riki siriyar da suka zo da ita kowane annabi a zamanin da aka turo shi shi kadai ne ke da wuka da nama a hannunsa ta hanyar shar'anta al'amura da tsara dokoki da umarni ko hani ne da ya kamata dan adam ya gudanar da rayuwarsa dan haka ubangiji ta'ala ce ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah sai ba mu taba turo da manzo ba sai dan mutane su yi masa da'a da izinin ubangiji subhanahu wata'ala to bin wannan littafi da aka turo a kowane zamani ai ka samu kanka a ciki da rike siriyar manzon da aka turo a zamaninka shine abinda zai lamunce maka zama a matsayin tsohon da ubangiji subhanahu wata'ala ya karrama ya mutunta ya kimanta ka yi rayuwa mai daɗi a nan gidan duniya kamar yadda jirjirewa wannan littafin da aka turo a zamaninka ka wuce wa tsarin manzon da aka turo maka shine zai mayar da ɗan adam ya ci baya ba ma wai su yi kunnin duki da dabba ba har ya kasance ya kasa kaiwa ga dabba ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul a'raf wa laqad zara'na li jahannama katiran min al-jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika hum al-ghafilun ya fada cikin suratul furqan innahum illa kal an'am bal hum adallu sabila ya fada a cikin wata surar daban والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وأن الآيوي قد أكو لك نسى أبن رسكي نونا وإيني سوى أن أدم أقول لك سنتزي إيا ذون توا يسامك أن سديري وديك هذا دبا وكما يكسن تيا كاسك ودبا وإذا من كومي با إذن يكاسبين سلير دا أكتورو من ذا الله صلى الله عليه وسلم دا إتا يكاسبين كوير ور دا القرآن من جرما يقول صاح ilin nan zai samu kansa a matsayi na cibaya wanda ya sauko daga daraja ta adam din sa zuwa ga wani matsayi daban kuma dai daidai wa daidar dabba kamar yadda Allah ta ce innahum illa kal an'am kuma kuma ya kasance ya kasa kaiwa gare ta balhum adallu sabila wato ya ma fi dafa dawowa kasa da kuma wato ainihin karamin matsayi don haka ya ɗan uwa a matsayinmu na bil adama babban abin da ubangiji subhanahu wata'ala ke nema a gare mu bautar su shi kaɗai ba tare da mun haɗa shi da kowa ba dukkan abin da aka yi a cikin duniyar nan da kayayyakin da muke moruwa da su a cikin rayuwarmu abinci ko sutura wurin kwana ko abin hawa matar da za ta ɗauke wa namiji kewa ko namijin da zai ɗauke wa mace kewa dukkan waɗannan ubangiji subhanahu wata'ala ya samar mana da su ne dan mu samu sukunin yi maka bauta din ba wai dan saboda su ne sanadiyar halittarmu ba wai ubangiji ta'ala ya halitte mu ba ya zanto wai manufar halittar shi ne dan mu ci mu sha mu sutura mu gina gidaje mu hau abin hawa mu samu matar da za mu shakata da ita kawai a ce dan wannan ne ubangiji subhanahu wata'ala ya halitte mu ba dan wannan bane ba ubangiji ya halitte mu ne dan mu bauta masa shi kai ba tare da mun hada shi da kowa ba dan mu bi tsarin koyarwar manzon sa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da ya shafi ci da abin da ya shafi sa da sura da wurin kwana dukkan waɗannan waɗansu ababai ne da aka halatta wa dan adam su domin ya kasance ya moru da su kuma ya samu ƙarin gwiwa da kazarkazar din yadda zai yi wannan abin da aka halitta shi shine bauta to da wannan ne a yau kuma wannan abin da aka halitta a matsayin abin da zai tallafa mana mu yi bauta yawan mu muka mayar da shi kamar dama an halitte mu ne domin sa sai ka ce an halitte mu domin mu ci muta kadai da sutura kamar an halitte mu ne kadai domin mu gina gidaje kamar an halitte mu ne kadai domin mu moru da sauran kayan rayuwar duniya wannan ita ce manufar sai idan mutum ya zo duniya ba tare da yayi ɗaya daga cikin waɗannan al'amura ba kamar yayi zuwa manza karshe yana jira a tambaye shi dan me ba kai ɗaya daga cikin waɗannan al'amura ba don haka abin da nake so in ja hankalinmu bayan dukkan wannan mukaddima muna cikin wani irin lokaci da yanayi wanda kowane dan adam babban abin da yake bukata a wurin sa ya zai ya samu sa'ada ya zai samu walwala da kwanciyar hankali da hutun zuciya amma hanyar da zai bi wajen neman kwanciyar hankali din da hutun zuciya din da walwala da shakatawa ya kasa gane wata hanya ce akwai wanda zai tsammani babban abin da zai tambatar masa da walwala da hutun zuciya da kwanciyar rai shine ya zai ya samu zuciya idan ya samu dukiya bukata ta kafiya matakar ya daga sa'a a fagen neman kuɗi yana da mankudar kuɗaɗe a je a banki wanda ke iya sayan abin da ya ga dama da su a lokacin da ya ga dama yana ganin wannan ita ce gaya ta sa'ada ta bani dan bani adam ya kai makura kenan a wajen kwanciyar hankali da walwala haka wanda ke ji wannan a matsayin aqida zai ta neman kuɗi nan ta kowace irin hanya ta hanyar kwace ta hanyar sata ta hanyar dukkala ta hanyar kowannan ta hanyar alƙawarin ƙarya da dukkan wata hanya da yake ganin in ya bi zai samu kuɗi ko mummunan ta yana ganin in ya samu daga baya hankalinsa ya kwanta ya san yadda zai isa sun tafi a Ubangiji saboda haka aikin da yasa gaba kenan wannan ta sa amana kai karanci a cikin mu wannan ta sa ayyuka na barna suka yi yawa a cikin mu fata da fashi da makami da algushi wajen sayar da hadar mu a kasuwa da yin rantsuwa ta ƙarya domin kowanne ya makance shi ne yake kwanciyar hankalinsa a duniya shi ne ya kasance yana fito wani kuma bai hararo kwanciyar hankali a cikin samun kuɗi ba babban abin da ya hararo kwanciyar hankali a cikinsa da walwalar zuciya shi ne ya zai samu mulki ko mukami mulki wanda yake na gargajiya ko da kuɗi ya bayar a naƙasi shi ne shankali shi ne ga yaƙi shi ne wane na wani gari ko na wata masarauta ko na ƙauye yana ganin idan ya yi wannan ya samu wani tsumma ya zagaye kansa da shi ya taho ana cewa yallaɓe ana darewa ga shi nan ya taho shi ne shankalin gari kaza ko ga yaƙin gari kaza ko ɗan masanin gari kaza ko galadiman gari kaza ko wane ne ɗin gari kaza hankalinsa ya kwanta haka duk yadda zai yi nemi wannan matsayin zai tara kuɗi don wannan matsayin zai yi tsafi don wannan matsayin zai binne daki da ransa don wannan matsayin binne sa da ransa don wannan matsayin yayi dukkan abin da zai a duniya don ya kai ga wannan matsayin din yana ganin idan ya kai ga wannan matsayin ya kai makura ta kwanciyar hankali da walwala da jin daɗi wani kuma da ya hararo sa'ada da kwanciyar hankali a mulki ba a inda ya hararo ko ya leko kwanciyar hankali da walwala a wurin ya mace idan ya samu kyamace wacce yake da sha'awa ya kwanta da ita ba ta cika daga tabiya a kan mace zai bada dukkan dukiyarsa a kan mace zai iya rasa hasarar ya yi hasarar mukaminsa da matsayinsa zai iya zubar da dukkan wani gilba da mutunci da kima da yake da shi kan ya dace da wanci kuma in ya yi takara da wani a kan neman wanci zai iya wa wani kowane irin sharri kuma ya raba shi da rayuwarsa ko ya sa a kore shi daga aiki ko dukkan wani abu kan wannan kyamace ɗin in ji ne ke samun wance a tsawon waɗansu mintuna ko awanni ya shakata tare da ita ya riga ya gama samun kwanciyar hankali da walwala a rayuwarsa wani kuma baya ganin kwanciyar hankali a nan a inda yake ganin kwanciyar hankali a sauraron kaɗe-kaɗe da wake-wake dukkan wani sabon kasar da zai kunno kai a cikin kasuwa da wani shahararren makaɗi a gida ko a waje na goge ne na kutugi ne na dundufa ne molo ne taushe ne kotso ne ko kuma a'a kaɗe-kaɗe ne da wake-wake na ƙasashen indiya ko amerikawa ko waɗansu mutanen da wani lokacin ma baya jin yarensu daginsa aka yi cin mutuncinsa aka yi shi ta matuƙar tsirkiya ta yi ƙara ya bi bukatar su ta biya akwai wanda wannan shi ne bukatarsa yana ganin ruhi da kwanciyar hankali yana cikin wannan lokacin da yake jin gogen ko yake jin algaitar ko jita ɗin ke motsawa a wannan lokacin baya tuna kowa a duniya ba kuma ya tunanin komai a duniya shi ne yake yana cikin wata duniya daban wanda ba mai tarayya da shi a ciki sai mai tunani da hankali irin na shi to kaga wani wannan yake kallo a matsayin sa'ada wani kuma ba wannan yake kallo a matsayin sa'ada ba abin da yake hangowa a matsayin sa'ada da kwanciyar hankali da walwala da jin daɗi shi ne sha kayan maye ya samu giya ya sha ya bugu
kawai zakata bato ya zuku tabar wiwi kawai ta kike liso kawai ya rinka ganin ka mai yana tafiya akan jajimari ya rinka wa mutane kallon hadirin kaji yana ganin mutane biyu yana tafiya yana kallon inwarsa yana tafiya yana kallon ka fadar dama da ka fadar abu haka sai yana ganin kwanciyar hankalinsa kenan a wannan lokacin ya hau ya fi ɗan sarki sarauta ya fi gwamnati da jiniya jin daɗi a rayuwa lokacin da ya zuci tabar wuri ko ya kora giya da ya marisa ya bugu lilis yana ganin ƙarshen sa'ada kenan a rayuwarsa bai damu ba a wannan lokacin da yake shi ɗan sarki ne wani kuma yake ba ni labarin cewa wani mashayi ya sha ya bugu ya taka mota daga wani gari zai wani gari yana cikin buguwarsa sai ga kuma wani gwamna ya taho da jiniya ana masa jiniya irin motocin nan da ke gaba masu fitilan nan da zojoji allalin kokai da birgiga ya ce kawai sai tuna fa cewa shi fa yanzu din ya fi dan sarki sarauta saboda zuwa a buge ki dindin ya ce to yau za a yi tsaya na ga wanda ya fi mulki tsakanin ni da gwamna kawai ya tunna motar sai na fi inda gwamnonin suke dai kansu ɗan esko ɗin na malam da suka dare gwamnan baya dare wannan baya dare ya kalli kansa ya tafi akwai wanda ya fi gwamna gwamnati to kaga a nan gurin in bayan da yana cikin wata duniya daban wadda ba irin tamu ba ya za a mutum ya yi irin wannan karan a da ka to mai irin wannan gani yake wannan shi ne kwanciyar hankalinsa da jin daɗi da morewa babu abin da zai kwanciyar wannan hankali sama da wannan akwai kuma wanda yake tunanin sa'ada da kwanciyar hankali da samun walwalar zuciya wajen fata lokacinsa wajen kallon wasanni wasa kowane iri amma kallon ƙwallon kafa ne a basketball ne badminton da kowane irin wasa wani jamba na gargajiya ya je yana ihu yana kallo wani wrestling wani kokowa irin ta cikin gida wani su kokowa irin ta turai wani wasan boxing wani zai je wasan snooka kusan karfe 9 sai karfe 3 ta yi na dare ba tare da ya fargaba gani yake a cikin wannan kwanciyar hankali take wani dara wani karta kowanne irin jarrabar da ya samu kansa ake kuma gani yake wannan abin shine kake jin daɗin rayuwa ba tunda zaka yi kamore a duniya sai wannan to amma ƙarshe idan ka bi kowanne a tafarkin sa yake kai kan abin nan da yake tsammanin cewa shi ne rayuwa mai daɗi take a ciki ka samu wanda yake kara biyar ko shida yana yi ka tambaye shi wata irin sa'ada ka samu daga lokacin zuwa yau wallahi idan zai yi wa kansa adalci zai ce ban samu komai ba ka samu wanda kawai aikinsa ya bi ƙyamaci ya bi budurwa ya bi bazawara ya bi matar aure ya bi ƴar karama ya bi ƴar tsaka tsakiya ya bi wanda take cikakkiyar mace ta san abin da take ya bi shashi shashi susuwa ƴar talla ya bi ƙwaila ya bi wanda babu komai a kirjinta ma sai irin abin da ake sa ta fara kirgen dangi maman da ke kirjinta ma ɗin bai wuce kan botun ba duk ya bi waɗannan ka same shi ka ce masa dan Allah ka samu kwanciyar hankali kira jin ka gamsuwa ba ka aure ya mace zai ce maka sam Ibnul Jawzi a cikin littafinsa Saidul Khatir ke cewa inda za a tara wa mutum matan duniya gaba ɗaya ya kasance ya neme su gaba ɗaya kowace ya je da take sai guda ɗaya kawai ta zo ta wuce ta gaban sa a ce amma ban da wance ita ce kadai bai sani ba to sai ya rinka tsammanin tattare da wance akwai abin da sauran matan duniya ba su da shi don saboda haka in dai wannan da ya zaka bi ka samu kwanciyar hankali zinace zinace neman karuwai ko ƴan mata ko ƴan sallah ko menene wallahi ba yanda za a yi ka samu sa'ada a cikin rayuwar ka hankalin ka bai kwanta ba ba za ka samu walwala ba wanda kuma yake tsammanin kuɗi ya kwantar da rai kuɗi ba ka kwantarwa da mutum hankali kuɗi kala tayar maka da hankali suke yi za ta abu gama da misali kuma na sha faɗa mana cewa a yanzu daga cikin munan wurin talakan da sai ya fita zai samu naira 20 ko 50 da kyar irin jin daɗin da yake ciki ya fi wanda manyan attajirai suke ciki a garin nan a nan gurin yanzu ya zo zuwa abi bayan an tashi ma shi har yanzu lokacin bacci bai ba ya je gindin mai shayi ya ce hira da shi dora a gama ya je can gurin a gama ya je can barci ya dauke shi ya tashi ya tafi gidaje ya kwance sa cikin kwanciyar hankali in kana so ka hada shi da tashin hankalin farko a rayuwar sa ana tashi daga wa'azin nan yana shirin zai shiga gida kirawo shi ka ce wallahi wani alaji ne ya aiko ga zakatun naira 100,000 an ce ta kace 100,000 to tashi hankalin sa na farko ya zai yi girga dan kudi irin wannan ba su shiga hannunsa ba da su babban bala'in sa na farko kenan ya zai kirga ya sai kenan idan ya kirga din inda ba wanda zai ganta lokacin da yake kirga to ya za a yi kuwa ina zai shiga inda wannan wanda kullum a waje yake ina zai shiga na biyu a ina zai aje kafin gari ya waye kuma idan an gari ya waye da me za a fara wannan kusan baya san in yaje gida matarsa ma ta sani din bala'i kaga babban bashi ba ta farko ke kuma me za a fara gobe da safi kuma ya za a yi wani ya gane a iya cin hatsiya ba boye a daddafe babban abin da ya fi wannan bala'i inda bukatar sa a duniya ita ce naira 50,000 yanzu da ka ba shi naira 100,000 sai bukatar ta zama naira 500,000 domin duk wanda yake gidan haya idan ka tambaye shi me babban matsalarka a duniya zai ce babban matsala ta a ce ubangiji ta Allah ya hore ni gidana ba ko da a karka sala ne dan guntun ka tunka ai ya fi ba ni a karka sala kike ne ko aina ne yace ai ko dan karami ne ai ko da fata na samu ya ishe ni daga lokacin da kaje ka baki gida fata mai aiki uku sai dakin nashi sai na matarsa sai na yara idan ka tambaye shi yanzu ne bukata ka da tarige ma duniya sai wannan ina ma dai mutum ya san gida mai aiki uku kuma mutum ya kara aure kullun da mace dai kawan fasto idan ya kara dayan zai zo da bukatan kara ta uku idan ya kara har zai zo bukatan da kara ta hudu idan ya kara ta hudu zai bukatan ina ma kuma dakunan yara guda biyu ne dan dakin maza daban dakin mata daban yara a takuɗi maza da mata daki daya ana nan to kuma idan mutum ya baki ma ba inda zai kai su kwana ana nan ya samu duk wannan bukatar to kuma gida kamar a can wajen inda babu titi karan fadi sunan wata unguwar yan unguwar cikin da sunuki gida a can kasa inda babu titi ina ma dai gidan a bakin titi ne ko kaza ne haka matsala za ta ci gaba da kasancewa a cikin rayuwarka har ka mutu burinka ba zai mutu ba akan kuɗi ku nuna min wani attajirin da burin sai mutu akan kuɗi yake daga yau na je mutuka na je sadar sulmunta ha bana bukatan komai bana bukatan kaji babu to a ce kuɗi ba ta kwantar da rai shi ne shekul islam ibn taymiya ke cewa matsayin dukiya matsayin bandaki dole sai da ita ko yaya ba a yin gida a manta da bandaki shi ce to amma idan ka samu dukiya daidai wanda za ta ishe ka abinci sha da sutura da riga da ɗakin kwana yace kuma sake nema har ta makanta da kai kamar mutum ne ya shiga ban ɗaki ya gama gobe kuma sai zauna yake fita kuma ya zama ya sanci ba yace to haka idan ka mayar da abin ya kasance dole sai ka abin nan dinsa dole ne sai da kuɗi sai an neme su ko ta hanyar ta da Allah ya shar'anta amma mayar da su shine ilahun ya ubai wani Allah da ya zama abin bauta to shine kuskuren da muke samun kanmu cikin rayuwa kuma ya kasance har mutum ya mutu gurin sa bai cika ba a dan fashin da gurin sa ya cika wajen saboda yau yayi operation din da lalle ya samu wadansu masu din kuɗi ranan da ya fi samu da yawa nan da ya fi samun talauci a cikin zuciyarsa zai wadata ta fuskar hannu amma zuciya tana ƙara talaucewa kina duk da attajirai suke samun kansu a ciki kaga mutum yayi sama wajen kuɗi amma zuciyar tana nan cikin talauci ya zai kirkin ragu sannan kuma daga baya sai sun ragu sannan kuma hankalinsa bai kwanta ba idan kai kuma ce haka ba za ka samu nan kwanciyar hankalin ba idan ka nemi kuɗi haka ba za ka samu kwanciyar hankalin ba haka dukkan wanda yake mai neman abin nan akwai wanda kila ya shiga siyasa babban abin da yake so ya za a iya zama kansila kuma da ya zama kansila yanzu ya ƙara kuɗi a lokacin Obasanjo an ƙara kuɗi alhakin kansila ya kai 130,000 da wani abu a kungiyoyin da za a yi rika samu kakaso a karamar hukuma da sauran kasafi yanzu kowane kansila so yake ya zai ko dai ya rike matsayinsa ko ya zama chairman na local government haka chairman na local government ya zai ko dai ya rike matsayin kare kuɓuce ko kuma ya zanto ya samu matsayi sama da wannan duk dominan jiha ya zai ya rike wannan matsayin ko kuma ya samu matsayi sama da wannan buri ko ba zai cika ba to haka dukkan wannan yake ba abin da ke kwanta da hankali ke wai kuɗi ne ko ya mace ya sarauta ko mutane kuma chairman da yake shan barasa din ya ta kwaya din ya dace waje dukkan su gaba daya menene kare baka a cikin rayuwarka ba abin da kake kara kanka illa damuwa da bakin ciki na dindindin yan mintunan da kake buge din nan ne ka fita daga cikin duniyar mutane ka shiga cikin duniyar raguna da tumaki da awaki shine kake jin akwai shakatawa daga lokacin da ka farfado ga bala'in yunwa ga rikin kokobo da talauci da su kana tafiya kana wari ga jin haushin jama'a ga hasada ga keta ga mugun nufi ga jahilci na rayuwa da na addini cikin sai ka samu kanka cikin halin kakalukai kar ka inda za ka saka kanka don haka ya jama'a a takaitan takaitewa dukkan abin da yake tsammani shine zai tabbatar mana da kwanciyar hankali a duniya sawa'un wannan abu kiyamata ce, sawa'un wannan abu dukiya ce, sarauta, dukkan abin da muke tsamba ne shine zai zama mana sanadiyar kwanciyar hankali a rayuwar duniya. In dai ba riko da addinin mu ba, wallahi kwata lokaci ne kuma hankalin mu zai taɓa kwantawa ba, ko ba za mu taɓa jin daɗin rayuwar ba. A daidai lokacin da Najeriya ta fi kowane zamani kuɗi, a daidai lokacin Najeriya kuma ta fi kowane zamani wahalar rayuwa. Dan kuɗi a Najeriya shine wannan shekarun na ƙarshe da muke cikin Najeriya ɗin nan. An zo an yi bajet na shekara ta 2023 a kan cewa mai ana sarrafa kowace ganga a kasuwannin duniya na man fetur kan dala 18. Kafin a kai rabin shekara a bara ɗin sai da ya kasance ana sayar da mai dala 35 zuwa 60, wato wajen dala 18 ta ƙaru a kai ɗoriya a kan nada. Shin rayuwarmu ƙaruwa ta sake yi wajen jin daɗi da walwala ko ƙaruwar wahala muka shiga? Ƙaruwar wahala muka shiga har zuwa yau. Ba inda aka samu jin daɗi. Saboda menene asalin kuɗi ba su suke kwantar da rai ba, mu ko mun ɗauka su suke kwantar da rai. Akwai al'amuran da suke kwantar da hankali da walwala a cikin rayuwa wanda bayaninsu zai zo. In mun bi su za mu samu kwanciyar hankali. Amma in ba duk abin da zamu yi na kama-kama hankalinmu ba zai kwanta ba. Kala iyaka mutum zai ɓata kansa lokaci ne. Kuma ya kai ɗan uwa da kake tsammanin samun kyamata matashiya 'yan autan mata ya kasance kana fasikanci da ita shi ne abin da zai kwantar ma da hankali, ko ya kai da kake tsammanin ka samu kuɗi ta hanyar kwace da fata da sane da dukkan wata hanya ta ha'inci shi zai kwantar ma da hankali, da dukkan wani mai sarauta da yake ganin ita za ta kwantar masa da hankali, da dukkan wani mai wani abu, duk abin da ka ji daɗin sa fa ajiya, sawa'un mace ce a wani abinci ne mai ɗanɗano a baka ko abin sha mai ɗanɗano a yanzu da muke yau Talata, abin da ka ji daɗin sa jiya Litinin yanzu ba ka jin ɗanɗanonsa a bakin ka, ya riga ya wuce. Ai ba ma maganar wai jiya Litinin ba, ai an yi nisa da yawa. Abin da ka ci abinci da su ɗazun nan abincin rana na lagwada ka ji daɗi ka more ka shakata, a yanzu ba ka jin ɗanɗanon a bakin ka. Abin da kawai ya rage shine hisabin da ke jiran ta ranar tashin kiyama, in abin halal ne ko in haramu ne. Domin in kai ka manta mala'iku ba sa mantawa, wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Duk abin da ka sani ya riga ya wuce kenan. Litinin tun da ta wuce jiya shikenan ta wuce, ba za ta sake zuwa ba har tashin kiyama. Shi kuma Litinin ta zo ta mako mai zuwa ce ko ta makon da ke bin bayan sa, amma ita Litinin din jiya da muka yi ta riga ta wuce. Abin da muka yi a ciki an riga an lissafe yana gaban Ubangiji subhanahu wata'ala. Kowane ɗaya daga cikin mu za a ce da shi karanta abin ka ranar tashin kiyama, ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Saboda haka wace dabara ta rage wa ɗan adam, wani irin tunani ya rage wa ɗan adam, yadda za a gane kai ban hankalinsa da basirarsa yaya zai ya gyara ayyukansa muna na ajiya, ya kasance yau an samu cigaba sun tsaye kyau, gobe a ƙara samun cigaba su tsara na yau, jibi kuma su tsara na gobe, shi ne abin da zai tabbatarwa da ɗan adam sa'adarsa. Babban abin da ke kwantar da rayuwar ɗan adam shi ne bin abin da Allah yake so cikin Alƙur'anin, bin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisai mai ingantattu. Ubangiji ta'ala ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub allazina amanu wa amilu salihati tuba lahum wa husnu ma'a. Lalle waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka wato zukatansu suna samun natsuwa ne da ambaton Allah ta'ala, dhikrullah ambaton Allah ta'ala. Ala ku saurara ku ji bi dhikrillah tatma'innu alqulub, da ambaton Allah ne zukata suke samun natsuwa, suke samun walwala da kwanciyar hankali. Allazina amanu wa amilu salihati tuba lahum wa husnu ma'a. Dhikrullah din kuma shine alqur'ani. Alqur'ani ba kuma karanta shi kawai da rera shi kadai ba, karanta shi tare da fahimtar abin da ya kunsa na ma'ana, tare da sata a cikin aiki. Dan ka gane dhikru ana nufin alqur'ani, allati inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Kun gane ko? Da haka zikirullahi shine alqur'ani, kuma da shi ne Ubangiji ta'ala ya magana cikin cewa wa man arda an zikri fa inna lahu ma'ikatan dankan wa nahsuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hasabtani a'ma wa qad kuntu basira qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa wa kadhalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbihi wa la'adhabu al-akhirati ashadd wa abqa wa man arda an zikri. Dukkan wanda ya kawar da kai gabarin zikiri na, gabarin ayoyina, gabarin alqur'ani na, yaji ya kiji ya fahimta ya ki aiki, ka'arba'an zikiri ba ruwanci da alqur'ani bai da kowace irin alaka ta kusa ko ta nesa da alqur'ani fa inna lahu ma'isatan banka lalle an gidan duniya yana da rayuwa mai kunci karka dauka rayuwa mai kunci sai an gaisa baya da abin hawa yana tafiya kafafa ta kalli da faso ko babu tufafi ko ba gida mai kyau da katin gida din da motar shiga da mata din a ciki da kuma kowanne irin dangin kayan abinci da kayan sha a ciki amma tare da haka Allah ya alƙawari fa inna lahu ma'isatan banka lalle yana da rayuwa mai kunci tajin hankalinsa ya fi naka wallahi tashin hankalin wani basarakin yake ciki ko wani gwamnan yake ciki ko wani chairman na local government yake ciki ko wani attajiri yake ciki ya ninninka tashin hankalinka kai talaka da idan ka ga mai gidan haya kake goya dan baka da abin da zaka biya tashin hankalin yake ciki ya fi naka fa inna lahu ma'isatan banka yana da rayuwa mai kunci shi wannan kunci fatar zuciya yake haifar da shi ita kuma tsatsar zuciya abin da ke sa zuciya ta yi tsatsa Allah ce kalla kul rana ala qulubihim ma kanu yaksubun ayyuka ne na sabo da suke yin yawa a cikin maganganu da ayyuka munana sun sa zuciya ta yi tsatsa idan ta yi tsatsa kuma sai ta yi kunci idan ta yi kunci ko mai ita ya samu kwanciyar hankali ba zai taɓa samun kwanciyar hankali ba ya ci mai kyau ya sha mai kyau amma ya samu kwanciyar hankali ya so nawa ne a turai zaka ga mutanen da sun samu ci gaba na rayuwa sun sauƙaƙe rayuwa sun yi na'urori sun yi komai amma saka da an ce mutum ya rataye kansa ya rufe me yake masa daɗi saka da an ce wani ya nemi alfarma gwamnati ta kai shi dindin daji a sashi keji ɗaya da gwaggwan biri wai ya ga yaya biri ke rayuwa ya kasa samun me ke kwantar masa da hankali in abin hawa ne an hau auha an hau abin hawa an hau kumbo an je duniyar wata an sauko ba a samu kwanciyar hankali ba kayan cin abinci ne an ci halal an ci na haram an ci alade an ci mushe an ci komai hankali ya ci kwanciya ya mace an nema an yi fasikancin an yi atsaye an yi akwanci an yi tsuguna an yi dukkan tsayar da za a yi da namijin an kafa kungiya ma ta yan luwaɗi a duniya an rasa yadda za a yi an sha maye an yi komai hankali kuma ya ci kwanciya kuma su ake dole sai an samu kwanciyar rai ita kuma kwanciyar ran tana cikin ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole sai ka ji Allah kafa hankalinka ya kwanta wallahi duk makamin da zaka samu a duniya baka ba Allah ba hankalinka ba zai kwanta ba fa inna lahu ma'isatan zankan mutum yana cikin rayuwa mai kunci wa nahsuruhu yawm al-qiyamati ama mutace shi ranar kafin kiyama yana makahu qala rabbi lima hasartani ama wa qad kuntu basira shi da kansa yace ya ubangiji yaya aka tace ni makahu bayan ko da ina gani qala Allah ta dace kazalika atatta ayatuna fa nasitaha kamar haka ne ayoyinmu suka zo maka sai ka kyale su baka karanta su ba baka yi aiki da abin da ke cikin sa ba wa kazalika al-yawma tunsa sai ma haka yau za a kyale ka cikin azaba wa kazalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi kamar haka ne muke yin sakamako ga dukkan wanda ya ketare iyakar Allah wa lam yu'min bi ayati rabbi bai yi imani da ayoyin ubangijin sa ba wala azabun akhir fi ashaddu wa abqa azabar gidan lahira ita ce mafi tsanani ita ce mafi wanzuwa akan dan adam dan in ta zo ta zo kenan dan adam ba zai fita ba wa ma hum bi kharijin min an-nar da dukkan wanda ya mutu akan kafirci haka ya yiwa as-sa'adatu kullu sa'ada kwanciyar hankali na dindindin yana cikin bin Allah yana cikin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya matasa kwanciyar hankali tana cikin bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ke danki yaudara a duniya irin matashi wanda ne yake yanzu lokacin sa ne akwai saura nan gaba kuma ba ya da tabbas din wannan nan gaba abin da ya wuce ya riga ya wuce abin da kake ciki yanzu shine lokacin ka gobe da jibi da gata dukkan sa ghaibu ne baka da tabbas akan sa wa ma tadri nafsun ma za ta kasu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tabu ba wata rai da ta san me za ta yi gobe ba wata rai da ta san a wace kasa za ta fada ta mutu kuma a wani lokaci mutum zai mutu amma sai shedin ya rinka roƙan matashi ya rinka roƙan matashiya ya rinka ganin cewa kamar ciki da an zo kenan dindindin kana nan a haka idan kullun aikin sai kawata maka rayuwa kuma ya nuna maka lokacin na da tsawo more ya zo more yanzu in ya so gobe ka tuba jibi da gata ka tuba yanzu lokacin ka ne bari in ka kwana biyu ka yi furfura ka tuba dukkan manan gurin ta wadanda muka tashi tare a nan unguwar fage kowa ya san cewa a nan din nan duk ne ke wayannan babu gidan da bai shiga bada amma yanzu babu gidan da ne ya sai shiga duk nan gurin tun daga nan idan ka tsago bakin plaza daga nan gurin tingara har ka je ina ne babu gidan da bai shiga ba nan gurin babu duk nan gurin dogon layi din nan ba gidan da bai shiga ba ban da babu gidan da yake guda sai da izini ko amma da babu izini sai kawai gidan tsakiya ka san yaro sai ya shiga ma ko har sai ya ce assalamu alaikum amma kana sa kaya sai ya gama ganin ka zai ce assalamu alaikum idan ba wannan sallama to shi kenan sai lokaci na tafiya kenan a cikin rayuwa lokaci na tafiya saboda kar dan adam ya tsaya ya rubuta kansa ke dan ya riga ya rubuta ko musamman matasa daga cikin mata ba wanda aka fi yaudara a duniya irin ya mace dan saboda ita mace ta tashi cikin ado kamar da Allah faɗa wa man yunsa fil hilyati wa huwa tulka shan ghayr mubin an dabi an tabbita kan san kulliya da ado kuma san kulliya da ado din nan da san burgewa shine abin da ake yaudaran ya mace da ita ba abin da mace take so a duniya irin ka faɗa mata kalmar guda biyu wallahi ina san ki kulliya kace wace ta dauka da ke ne wallahi kina burgeni wallahi kin yi kyau da waɗannan kalmomin masu daɗi kowane saurayi ba ta gari ke farautar cikin wata budurwa wanda take mai ƙananan shekaru waya ana santa wai ai ta burge wai ai ta iya ɗan kwali wai ai ta iya tafiya da haka za a yaudare ta kuma a kai ta kuma sai a baro ta kuma ita rayuwarta takaitacciya ce dan rayuwarki tun daga shekara ɗaya har zuwa shekara goma sha uku rayuwa ce ta kwaila ke ma ana jin daɗi a duniya sai nake ji labarin wai ana jin daɗi amma me ye jin daɗin ba ki sani ba sai nake faɗa dan ta kalili dan kawai ni ma an kwaikwayi mutane na ji sun ce duniya da daɗi amma ya ake mace ka fa'a daɗi me ye jin daɗi ma ke ya ake a ji daɗi ba ki sani ba daga lokacin da ta kai shekara 16 ta fara ganin kanta idan ta zo wajen madubi tana kallon kanta yaya take za ta rike ta wajen minti 40 tana shafa jamba ta wata to lokacin nan ne fa rayuwar ta fara ganin ita wata ce to a wannan lokacin ne kuma kowane kana miji ki kai miki hali ya kai miki hali da ido ya kai miki hali da harshe ya kai miki wawala da hannu idan har kika saki kika shiga cikin damkar sa kuma dole ka yan biyu ne ko dai ya kasance a wannan lokacin iyale kanki a haka ba tare da wani matakai na tsaro ba kin ce baliga matakan zai kulla alaka da wani da wani da wani kuma sai an gane ta hanyar juna biyu dan ubangiji ya fi ta kana miji da zai yi abin sa babu fallasa amma ke kan dole a ganki da juna biyu kuma kowa ya san ba ruwan yankar ki ka ba akwai dai wani abu da ya faru sawa'un an shar'anta ko ba a shar'anta ba to gudun kar wannan fallasar ta same ki dole kuma sai ki dauki waɗansu matakai na shaitan sakamakon hudubar shaitan ya zaki ki haƙwaya kan karki juna biyu ya zaki ki dabara iri kaza ki dabara iri kaza ki dabara iri kaza ku duk baya da zaki ta da allura da zaki amfani dole ko dukkan wani mataki na ɗaya namiji na ɗaya namiji kai ya kusance ki amma ba za ki samu juna biyu ba to wannan kuma yana da sayar da tunani ki
zai haifar miki da waɗansu matsaloli amma daga canji na yanayin jinin al'adar ki wanda Allah ya sa ya zanto ɗabi'a ta dindindin ummu na Aisha za ta damu lokacin da jinin al'ada manzo Allah ya bata hakuri ya ce ya zaki shay'un katabahu Allahu ala banati Hawwa al'amari ne da Allah ya gwada ya rubuta ya kaddara cewa sai ya faru akan dukkan zuriyar gidan Hawwa ne mata ne ya kika iya da rai a lokacin nan dole ki samu wani canjin yanayi kuma wannan sai ya kara muna naki ko baya ga haka in kin yi alaka da wani kin yi alaka da wani a haɗa ki da wata alaka da kowa ba ko sai da mijinta na aure ke wanda kike alaka da mazaje da yawa da baki san adadin su ba ba ta hanyar aure ba idan kina yar shekara 25 a duniya ga wanda kai alaka da namijinta kai na aure tana yar shekara 30 a duniya ratar ku shekara 5 amma idan an gani sai a dauka ki cikin gebe ta saboda ke maza sun riga sun kashe miki gangada sun riga sun muna naki kuma sun gama da ki lokacin ki kuma ya riga ya wuce kuma dukkan ɗa namiji mace na yi masa kwarjini idan bai taɓa sanin ta ba a matsayin ta na mace shi yasa waɗanda suka iya fasikanci suka kware a duniya suke amfani da mata dan nemo asirin waɗansu ƙasashe a wurin waɗansu mutane da suke rike da akwatuna na asirin wannan ƙasashen kawan asiri ne na tsaro kawan asiri ne na ilimin kimiyya da ilimin fasaha sai a amfani da mace ta kulle kawance da wani mutum dan a samu labari ta wajensa amma sirri shi ne kake je ya fasu kanti ne tun daga lokacin da ya fasu kanti ita ya gidi daga nan cikin mutunci ba yadda za a yi faɗa mata asiri amma da yadda yana ganin ƙadanta kyawunta da murmushinta ko fuska ma suka ce ki dina ba ta fuska yana yawan ganin fuskarta saboda yin abu na birge shi kaza musu ido kaza musu ido kaza musu ido sai kaza musu kai a kan gurin ba ko wata yar kwana kwana daga an dan kulzo ne a kan gurin saboda yau da gobe to amma ya za a yi da ya fara kallon fuska na jin dadin ta a dan juya a kada masa gashi baya ya za a yi yana kallon san a juya can sai kasance kullun ana cikin gurin tar da shi ne ai insha Allah ne za a ai za a wajen cewa za a haɗu din nan sai ta kwace dukkan labari take so ta samu a wajen sa an tun yana kangarewa za a haɗu ya to za a haɗu tun yana kangarewa ba zai ba ta labari ba har sai ya ba ta labari wai dan a haɗu din ko da so ɗaya ne a rayuwa so daga lokacin da ranar mijin kuma ya haɗu shi ke nan baki da kima ko baki da daraja a wajen sa kai kuma da lokacin da kai wannan abin da aikin banza din kuma shi ke nan fa da sai da wanda bai tsaye ba duk sai kuma zulubin yana nan yana jira ni yanzu ka gama da wannan abin da shedan zai kawata maka wannan me ke sa wani mai neman mata wani lokacin kage yana bin wata mace ko inuwar su ka kalla da inuwar matar su da inuwar wannan wanda yake nema inuwar matar su zaka dauka a inuwar ma kawai amma ya mace akan wanci kawata wace take ce wa zayyana lahum shaytanu a'maluhum wa saddahum 'ala as-sabili wa kanu mustaqbirin shedan da yake kawata musu munanan ayyukan su har ya kawtar da su daga tafarki da gaskiya daga mutum na bin matar da bata kai rabin matarsa ba a matsayi da kima da daraja haka ya yan uwa ba ku abin da nake so in kira yamu wanda yanayi da muke cikin rayuwar mu sai mun san da a cikin damuwa muke dewa in wannan ba wai ta samu cewa ga magarin mutane ne kadai ba a ta shafi ga magarin mutane ta shafi ke kwantattun mutane cimuwa ce da ta shafi masu sarauta da masu kuɗi da ɗan kasuwa da matasa da dattijai da yan tsakatsakiya ta shafi hata waɗansu daga cikin malamai babu abin da zai fitar da mu daga cikin wannan cimuwa ta rayuwa da kuma samu sa'ada da kwanciyar hankali da walwala a cikin rayuwa wallahi sai mun koma min ba Allah sai mun koma mun mutafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne kawai abin da zai fitar da mu daga cikin wannan cimuwa da muke ciki kai tunani sai tsakaninka da Allah akwai ranar da ta taɓa sowa ta faɗi baka ci ba baka sha ba ina ji in an samu wannan a rayuwa za ka yi kirga wannan ranar ko sai dai ka ci kila wata rana ka ci ne sau ɗaya ko ka sha sau ɗaya saboda azumi ko saboda wata larura ko saboda ka nema baka samu ba kowace rana ka tabbatar sai ka ci sai ka sha kowace rana kuma wani ma sai ya kusanci ya mace in ma ta hanyar halal ko ta hanyar banza to amma kamar yadda kullum sai ka ci sai ka sha to akwai wata rana kuma da ta fito ta faɗi baka koyi alkur'ani ba koyi hadisi ba kila sun suka fi yawa a cikin rayuwarka kullum ba sai ka sai ka ba ka taɓa yin fashi ba amma ga waɗansu rane ku ga waɗansu watanni da suka shuɗe a cikin rayuwarka ka taɓa tsaya ka koyi ko da aya ɗaya ba kai ko rabin aya kai daidai ta wal fajri da ake nufi da shi ko me hikimar da ke cikin wannan rantsuwa da alfajiri menene lokacin da ake kira alfajir yau ce ke farawa yau ce ke karewa me hikimar Allah ya rantsa da shi ko wal asri da ake kira da al'asr shin shine lokacin al'asr ko wani lokaci ne daban bai wace yake fara yau ce ke karewa wani awanni ne ke shiga cikin kalmar al'asr sannan me yasa Allah ya rantsuwa da shi dai da wannan a ce ka koya a cikin rayuwarka a kowane yini kullum a ce ka koyi kalma daya dan a ce ka koyi kalma bakwai sai a ce wata kalma 30 sai a ce shekara ka koyi kalma 360 a cikin kamus ɗinka na addini shekara hudu shekara biyar yau shekara nawa kana cikin musulunci daga lokacin da ka balaga zuwa yau shekarunka nawa da balaga wani ya shekara 40 da balaga wani ya shekara 50 da balaga wani 60 wani 25 me ka koya cikin addini kullum sai ka fita kasuwa amma ba kullum kake zuwa wurin karatu ko wajen musulunci ko wajen malami ka koya addini ba kullum sai ka fita office makarka office ya shekara 30 kana yi a maka ritaya ka dawo ka zauna kana shi inuwa gildin kai ne kana karanta jarida kuna zage-zage ke jiya aka yi aiki amma yau ai sai aika aika kada ma ji aya ta aikan sai da goya dini ba shine a cikin rayuwarka ka zauna kana karban gwanjo daga ratuti wani rana baka wata rana an haka daga haka da haka gangara kuma ka mutu shine baka ta bi ba mu ga dawowa aka in kasuwanci ne ma ka samu kudin ka yi attajirin ka yi gina ginan ka yi gina ginan wata rana dole kana ji kana gani ba za ka iya fita kasuwa in ya mace ce burin ka ba a daidai lokacin da ka kasa kake dan shekara 60 70 a daren da za ka mutu saura minti biyar ka mutu a wannan daren wata ta balaga straight one wani ɗan namiji ba ta san cewa sai in kana so yanzu ka neme ta da aure amma ba lokaci saura minti biyar ka mutu kana da sakakin ta kana da sakakin da za ka aje ta kana san ta matashiya ce yar autan matashi mai kaza ce ga ta ga ka tura a auren ka kawo ta ba lokaci saura minti biyar ka mutu in mota ce ko abin hawa ko su turan yayi take dauke maka hankali
a shekarar da zaka mutu lokacin za a fito da wani sabon yayi na mota sabon yayi na sutura sabon yayi na dukkan wani abun yayi da kudin kana da su in kana sanye amma babu lokacin saura minti 10 ka mutu ga kuma yayin sabuwar mota ga kudin ka a banki gida da waje to wanne za a fasa mutuwar ka ko yayi masu yayi za su yi yayin su ko ba kai sai ko mutuwa za ka mutu ko ba su abin da za a fara ba abin da za a fara to idan mutum ya san akwai irin wannan kuma yana tunani da hangen nesa da basira to dan me mutum zai da motar da kansa wajen neman sa'ada cikin abin da babu sa'ada wajen neman walwala da kwanciyar rai cikin abin da babu walwala da kwanciyar rai hankalinka ba zai kwanta ba kai shekara aro kana yi kuma hankalinka bai kwanta ba dan saboda haka kira nake yi gare mu cewa mu farga mu koma zuwa ga Ubangiji babban abin da zai tabbatar da mu a matsayin ɗan adam masu kima da daraja shine bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban abin da zai dawo da mu kasa shine idan ya kasance mun kauce wa tsarin Allah mun kauce wa tsarin manzon Allah to a lokacin nan fa ko da mikun nan doki da dabbobi ko mazan to kasar dabbobi shi yasa Ubangiji ta alaka cewa wallahi na kafaru ya tamata'una wa yaquluna kama ta'kulu al'an'am wannan matsalar kafare suna ci shakata su more irin yadda dabbobi suke ci shakata su more amma karshe wannan ruwa kawai lahum wuta ita ce makoma su kaga dai in ci da shi ne bukatar ka ra bun gidan ka bana ci da ta in sauke kewa da kama su ne bukatar ka ra bun gidan ka ba garke yana yi an banci naka daban nashi daban to anan gurin da abin da ka karafi kana karbar sako daga sama littafin da Allah ya saukar da siriyar manzon sallallahu alaihi wasallam da wannan sai ka kara dabba da zaran ka ki wannan to ka dawo daidai wa daidai da kike ko ka dawo ta tsara ita kina wallahi ne kafaru yatamatsauna wa yaqulun kama ta'kulu al'an'am wan nar matwallahu wallahi ne a cikin kowane yini ya dan uwa musulmi irin yadda zamu fita kasuwa mu je mu awa biyar ko shida wajen neman kuɗi wani lokacin mu kon 40 bama nan mun tafi Kotono mun tafi Abakalike mun tafi Tana mun tafi Japan mun tafi America mun tafi wata kasa ta duniya irin yadda muke fita yakin neman zabe cikin kauyuka sako sako lungu lungu a karanan hukumomi don tabbatar da ƙuri'ar ƙauyawa don mu samu matsayi mu tsare irin yadda muke dukkan waɗannan al'amura don me ba ma yin irin wannan don saboda abin da ya tafi addinin mu addinin nan fa shine tabbas mulkin nan na siyasa daga lokacin da aka tashi aka waye gari soja yayi bai gida ka san tsaya ta faruwa ka ya riga ya kare shi kamar an yi ruwa an kace to dan me ba za mu ba Allah ba dan me ba za mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da wahala kake ga musulmin da ya saba sako lokaci guda kawai ya canja kansa ya zama wani dan karamin amirul mu'minina ni ma bana neman kaina da wannan bana neman yan uwana da wannan amma abin da muke neman kanmu da shi shine ya zami ayyukan mu na sako mu kalle su guda goma cikin wanda yake girma mu fasi yau dan mu dauki wancan gobe sannan mu dauki wancan jibi kafin wata mu samu tuba tawbatar nasuha daga munanan ayyukan mu amma abin da ke lamun cewa mutum tuba bayan ya tuba har iyawa ka ji wa'azi ya ratsaka lalle abu kaza bai tashi ba ki ji wa'azi ya ratsaki abu kaza bai tashi ba yaya za ka yi tuban ka ta dore tuba tana dorewa ne idan mutum ya hango girman wanda ya saba wa shine Allah kar ka kalli karancin zunubi ka ce zunubin ai dan ka dan ne ma dan kawai kaza da nake kalli girman wa ka saba wa shine Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma bayan wannan mutum ya kasance in ya tuba daga zunubi iri kaza to ya yanke alaka da abokanansa da suke irin wannan aikin tare domin matakar baka yanke alaka da irin waɗannan abokan ba za su sake mai da kai ruwa amma idan ka yanke alaka da su sai waɗansu sababbin abokanai waɗanda ba wannan ce ɗabi'arsu ba to wannan zai taimaka maka ƙwarai da gaske sai mutum ka kaucewa waɗancan abokanan da cikin tilasta haɗa ku kima mace san ki kaucewa wannan mugayen kawayen naki da in tilas ka haka ba a tsaya ne ku yi gaba ba assalamu alaikum za a gaisa kwana biyu kwana uku da an yi maganganu da suka tsoro akan gaisuwa ba abin da zai yi bayan gaisuwa shi kenan sai a yanke kuma sai so sai mun hadu sai mun tafi da zan wuri kaza nan abu na uku shine sai ka dumfari inda makaranta take akwai alkhairi mai yawa a cikin masallatai shi yasa manzo Allah ya ce ahabbul biqa'i ila Allah almasajid cikin mulare inda Allah ya fi kauna su ne masallatai daga kulla alaƙar su da wani masallaci na kusa da kai wajen yin salloli guda biyar a yi ne cikin jami'i wajen sauraron ko nasiha ko karantar da wani littafi da malami ke yi kana kai kanka wajen
awannin da zaka yi kana sauraron wannan ya rage maka awannin da kake amfani da su wajen wannan ayyukan barna a hankali a hankali sai ka saba da wannan sabon rayuwar da ka dauka kanka shagaltar da kanka da dukkan wani aiki na alkhairi ka bai wa sana'arka muhimmanci duk inda za ku haɗu ko dai harkar sana'arka ko kada zumunci tsakaninka da abokaninka ko ƴan uwanka ko harkar addininka zikiri karatun qur'ani hainala kawai ka rikice duk abin da za ka zama mutane da za su ce ka zama ustaz ko to ka zama ustaz sai ne kuma a cikin cewa fa ka zama ustaz ba ku mun ta da darajarta yara ne mata sun ji da mai da an ce ustaz kamar an gama da kai sai ma ƴan mata ba za su so ka ba to amma a cikin ustaz ko mutuntawa domin kowa a duniya yanzu ka je za a yi sallah da kai da aka yi da ustaz ne a cikin group din waɗanda su ba ustaz ba lokacin sallah yake sai a yi sallah wa za ta yi wuce gaba ustaz ka ustaz wuce su wurin Allah za a an san cewa ka tantance ka wuce gaba da ta wurin Allah ne su sauran kowa ya da ci kai gaskiya yana da dati ba za a je da ci ba kowa ya sai in ka shiga mota albashi ba za ta kai ko ina ba amma kai ustaz wuce a ciki sai ka zo ne kimantawa ne darajar ta jama'a a gaskiya ban yi tsammanin zan iya yin maganganu masu yawa ba to amma saboda ƙarfafa mun gwiwa da kuka yi na saurare da kuma ba ku baje kun tafi ba har lokacin da Allah ya sa na zo to wannan shi ne ba ni ƙwarin gwiwa har na samu ɗan abin da na faɗa kuma na tabbatar yan uwa da dama sun rubuto tambayoyi wanda nake ganin sai mu takaita a haka abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu wanda muka yi kuskure kuma ubangiji sai Allah shi ya tsamani assalamu alaikum
gaskiya tambayoyin da aka rubuto ba kowanne za mu amsa ba sai wacce muka ga muhimmiya mai tambayar farko yana cewa dan Allah malam ina neman fassarar wannan aya huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fatawahunna sab'a samawati wa huwa bi kulli shay'in alim ina neman fassarar wannan aya tambaya bi kai sai za a ita wannan kudin za mu amsa
wannan aya tana cikin suratul baqara ubangiji subhanahu wata'ala ya ce shine wanda ya halitta ya halitta dukkan abin da ke cikin kasa domin amfanin ku ko mutane khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ya halitta dukkan abin da ke cikin kasa don ku mutane thumma istawa ila sama sannan ubangiji ta'ala ya nufaci sama fatawahun da sab'a samawat ya daidaita su a matsayin wato ainihin sammai guda bakwai ya daidaita halittar su ya kasance su ya gina su bisa ga wani tsari mai ban tsari wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shi Allah shine wanda yake masani game da komai lafazin istawa a nan gurin ba yana nufin da yake da Allah bane akan al'arsi duk da yana da wannan ihtimalin amma yana nufin al-qasd kenan domin istawa lokacin da kalmar ila ta biyo bayan sa yana nufin al-qasd ay qasada ila as-sama'i fa sawahunna sab'a samawat amma da yayi ta'addi da harfin ala kamar a ce ar-rahmanu ala al-arshi istawa thumma sawa ala al-arshi to wannan shi ke nuna ubangiji ya daidaita akan arshi ayoyi guda bakwai da cikin alqur'ani suka nuna haka daya cikin suratul a'raf da biyu cikin suratul yunus da uku kuma cikin suratul ra'd da hudu cikin suratul taha da biyar kuma wato ainihin cikin suratul furqan ta shida kuma cikin suratul sajdah ta bakwai cikin suratul hadid dukkan su kowace wanda ya nuna ya daidaita akan al'arshi daidaita wadda ta dace amma thumma sawa ila kila sama da cikin sura baka sun nufin alqaf kamar yadda shaykhul mufassirin ibnu jarir tabari ke fassara wallahu a'lam
ta kuma yana cewa me yake matsayin wanda yake shafa gaban sa nan yayi mani wato yana tambaya akan hukuncin al-istimna
wato mutum yayi wasa da gaban shi har ya fitar da mani yin haka din a cikin addinin musulunci haramun ne mai yin wannan ya kamata ya tuba in bai tuba ubangiji ta'ala na iya kama shi da azaba gwargwadon wannan girman zunubin nashi kuma a duk da yake kafa hujja da shi wajen haramcin sa shine fadin Allah ta'ala a inda yake yabon mu'minai yace wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim wa ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wa ra'a zalika fa ulaika hum al-adun wato su mu'minai suna kare farjin su suna kare al'auratu su mu'minai maza da mata haka suke illa ala azwajihim mu'mini namiji baya bayyanar da al'auratu sai ga matarsa aw ma malakat aymanuhum ko abin da man sai mallaka na ku yangi irin waɗanda ake mallaka ta hanyar shar'antacciya a musulunci fa innahum ghayru malumin idan mutum ya kusanci matar sa ko yan gassa to bai zama abin zargi ba sai Allah ya ce fa man limta zawara a zalika dukkan wanda ne bi biyan bukata ko ma bayan haka walaika humul adun to irin wannan su ma suke tare iya Allah wato abinda yake nufi dai dukkan mutumin da ya nemi ya takata ko ya ji dadi har ya fitar da maniyi gaban sa ba ta hanyar matar sa ta aure ba ba ta hanyar koyan ta ba ko wata irin hanya ce to sunanta haramun sun daga wasa daga gaba kai wasa daga banka ko wani ya yi maka ko har ka kai ga saduwa ga wata mace ko wasa da ita haramun ne sai darajar zunubin ne wani ya koni amma da dukkaninsu sun yi tarayya kan cewa haramun ne an gane ko akwai hadisi da ake rawaito cewa dukkan wanda yake wasa daga banki zai tashi ranar kasin kiyama wai tafin hannunsa ya yi tiki wannan hadisin da aka zaɓe ne ba su da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka dai wanda gauranci yake damun sa shawara da manzon Allah ya baka tsaye da cikin biyu ko dai ka aure ko ka rinka azumi shine magana man tafa aminkum al ba'ata kulli tazawwuj cikin wanda sami kun aure ya aure kuma shi aure shi yafi sa mutun ya rinka idan ba zai rinka yawan kallaka na ba kuma shi yafi katangance mutun wanda ko bai sami kun yin aure ba to sai yayi azumi azumi din nan shi ma zai taimaka masa wajen ne sankar ko rage masa gafin sha'awa kamar da manzon Allah ya nuna a cikin aure akwai wahala amma kuma akwai lada mai tarin yawa dan yawanci abin da ke hana wadansu aure ba wai dan ba su da halin yi bane ba ba su san daukan kowane irin nauyi a cikin rayuwa to wajen rashin ba su san su dauki nauyi din nan sai su ga gara su rinka yin kuma a cikin fasikanci babu responsibility kewa ba maganan biyan kudin haya ba maganan sefa ne yau da gobe ba maganan asibiti a kin zo na zo ne wadansu haka shi dan ke kawata musu to amma wani lokacin kudin da za ka ce a fasikan ya fi wanda mai aure yake rike matarsa da shi sai Allah ya jarrabe ka da wannan kuma ka zunubin sannan ga kashe kudi to amma kaga abinda za ka kashe wa matar ka na kudi bayan ce fadi da sutura da sauran bukatun gida ladan da ke ciki ya fi ladan dukiyar da ka kashe wajen jihadi fi sabilillah kamar da hadisi nuna cikin sahih muslim kaga akwai lada mai tarin yawa wajen ciyar da iyali wanda gauro baya da wannan falalar saboda haka ku darajin tsoron aure wanda kuma yake da tsaya shi ma sai ji tsoron ta biyu kawai sai baka da hali ne sai ka hakura har ka samu dan Allah ce walaysa fi allazina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli wanda ba su da hali ba sai kai shahada ba Allah ya kawo irin yadda Bahaushe ke yi a ya hakuri har Allah ya wadata su wallahu
a'lam a gaskiya muna so za mu sai 11 haka akwai sanarwa na cewa wasu ƴan uwa su hudu sun yi hadari a hanyar gutau haka sai ya sanya su cikin addu'a sannan kuma taimakon da wannan majalisi ya samu dangane da asusun gina masallaci a wannan unguwa a wannan zama namu mai albarka an samu 11,100 haka alkhairi lafiya kuma malam Allah ya kara masa lafiya subhanakallahumma to akwai sanarwa wato ma'ana joint committee akwai taro da za a yi ran Lahadi a masallacin Bilal kowanne majalisi zai tura mutum uku shugaba da kuma sakatare da liman alheri kafin malam ya iso daga ne kamar yadda aka tsara wannan wa'azi malam zai yi magana ne akan mu'amala wanda ga ya kamata in ɗau wani hadisi guda ɗaya wannan watakila zai iya muwafaka zai dace da abinda insha Allahu za a yi magana a wannan yammaci إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلامه وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث الذين تنعلموا شيني إن كنت كان حديثنا kan da Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi a cikin sahihansu daga babban sahabi ko in ce hafizu sahaba wato shine Abu Huraira wato Abdurrahman ibn Sukhri ne radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دغ من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يكي سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من زن الله يكي أخوص مساني بكي حلا ذي سنياس وعينوى الساء خلان الجباب وعينوى سيشاشا أخوص مساني بكي wanda Allah zai girmama su ranar da ya tashi alkiyama ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake za a kusanto da rana mil daya wanda haka hadin yana tantama shin mil guda din nan ana nufin kawan tafiya ko kuma abin sakwalli domin a harshen larabci abin da Bahaushe yake cewa mishiyin sakwalli shi ma Larabawa suna cewa mil to ranar alkiyama za a kusanto da rana mil guda kuma dauka mil na tafiya ne ba mil na abinda ake sakwalli a ido ba kamar da Abu Abdurrahman shaykhuna alayhi rahmatullahi yake cewa a cikin da'ifa na juz'i na daya yana cewa malamai masana yanayin sama sun tabbatar yanzu tsakanin mu da rana mil 193 ne amma ranar alkiyama Allah zai kusanto da rana gare mu mil daya yanzu tsakanin mu da ita mil 193 amma za a dawo da ita mil guda kamar da ya tabbata a wani hadisi manzon Allah yace akwai wanne gumi zai kama su zuwa gwiwa akwai wanne gumi zai kama su zuwa madaura wando akwai wanne gumi zai kama su shirgi akwai wanne gumi zai kai musu har wuya akwai wanne gumi zai masa linzami a bakin sa ga cinkoso ga tsananin zafin rana ga tsananin gigita yin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yauma yasirru almar'u min akhihi wa ummihi wa adi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni wani ne yasirru almar'u min akhihi mutum zai guje wa dan uwansa dan uwa dan uwa dai uba dai ne ko uwa dai ko uba daya ko yan uwan taka ce ta addini wa ummihi wa abi ranar da mutum zai guje wa mahaifinsa zai guje wa mahaifiyarsa wa sahibatihi wa bani yinin da mutum zai guje wa matarsa duk irin son da yake mata zai kuma guje wa ƴaƴansa Allah yake li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni kowanne mutum a wannan yini al'amarin sa ya ishe shi yinin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku kare kanku daga azabar Allah inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim Allah yake hakika girgiza wannan yini na ranar tashin alkiyama al'amari ne mai girma yawma tarawnaha Allah yake wani yini ne da za ku ganshi yazhalu kullu murdi'ati amma arda'at dukkan mai shayarwa za ta shagaltu dangane da abin da take shayarwa wa tad'u kullu zati hamlin hamlaha dukkan mai ciki za ta haife abin da yake cikin ciki ta karan nasa sukara Allah yake za ka ga mutane cikin maye wa ma hum bisukara alhalin bisu sha wani abu da zai sanya su maye ba ولكن عذاب الله شديد حقيقة عذاب الله مثلا تياج سوى النيني بالله يصفا تاشع آيو يما سيوا أما كاوس متانيبك يسوء الله ياتي سنشيسو زي سنياسو عينو سران الدباب وتعينو سيتاش وانت اتفار عمتا وانت اتفار شقا وانا مقراقاتا وانت اتفار شقا وانا مطعي سيما زوى الله ياتي إمام عادل shugaba wanda yake adalci adalci shine sanya kowanne abu a inda ya dace matukar Allah ya baka shugabanci kai adalci cikin mulkin ka to kai ne sahun farko wanda zai fara shiga wannan ni'ima to shi da gaskiyar magana duk lokacin da aka yi maganar shugaba ko abin da muke tunawa ana maganar shugaban kasa gwamna minister commissioner sarki hakimi mai unguwa da gaci har mu ma kanmu domin dukkan mutumin Allah ya bashi kuɗa mulkin gidansa ne shi ma ana buƙatar ya adalci matukar yayi zai samu wannan matsayi wato a samu adalci cikin mulkin sa shi ma yana daga cikin wanda Allah subhanahu wata'ala zai sanya su a inuwa tsakanin da babu wata inuwa sai inuwar Allah nabiyu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake wa shabun nasha'a fi ibadatillah saurayi matashi wanda ya rayu cikin biyayya ga Allah wajen bin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sune tawaga ta biyu wanda za su samu wannan matsayi sannan wato ma'ana na uku manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bi masajidi da mutumin da zuciyarsa ta kunfara tara ce wajen raya masallaci da ibadu da kuma wato raya masallaci wajen tsabtace su da sauransu na hudu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa rajulani tahabba fillah istama'a alai wa tafarraqa alai da mutane da suka yi soyayya don Allah wannan wato ma'ana suka hadu akan haka kuma har Allah subhanahu wata'ala ya kaddara wato ma'ana suka rabu imma rabuwa ta mutuwa imma rabuwa wato ma'ana ta canza wuri ko wato ma'ana canza kasa sannan nabiyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamal fa qala inni akhafu Allah da mutumin da wata mace sai kiransa kan wato ma'ana yayi zina da ita matan nan ma abociyar kyauce ga kuma wato ma'ana tana da matsayi amma yake yana jin tsoron Allah subhanahu wata'ala ba zai yi zina ba tunda malai yazo za mu jero a gurguje sannan wato ma'ana na shida manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake wa rajulun tafaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه mutumin da ya da sadaka sadaka dan Allah ba mata ni a hagu bata san an bayar ba sannan na kashe wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu mutumin da ya ambata Allah ko ya tuka Allah shi kai yana zaune wato ma'ana wannan ya sabbaba ya zubda hawaye to wa'annan sune mutane bakwai da Allah subhanahu wata'ala zai sanya su a inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah.
Ya kamata ku amsa min ƴan uwa. Wai irin sabawan Najeriya. Wai irin gidiyon ɗan Najeriya. Sabata Rasulullah bai ɗaya. Wai ana wannan zamun zam ɗaya. Kai ko shari'ar Allah ƴan uwanmu ko ku a tumtike Najeriya muka so ƴan uwa hanyar gaskiya da ɗaya wai al'umma ɗaya ga talakawa na shan wuya wai tuwon masara sai ka sha wuya mutane ɗaya kullum wuya riga ɗaya wando ɗaya ɗan tsiya kamar mai ciwon ƙasar tsiya ko shari'ar Allah ƴan uwanmu ko a hautsu na Najeriya mu islam mu kaso ƴan uwanmu dan shi ne hanyar gaskiya sannan ga mulkin danniya wai sannan ga mulkin danniya muna kuka fasina dariya muna kuka fasina dariya kai ko su hari hakin sun giya akwai yaki gurbatacciya dan uwa na ka tsorace Allah kan haka yi ka zuwa makabarta kai dan uwa na ka tsorace Allah kan akai ka zuwa makabarta da zan fara da sunan Allah zan salati ga manzan Allah dan aminati dan abu talla yayi fama akan mu Allah kan akai mu zuwa makabarta zo ya zo da risala dubi girma na manzan Allah ya buga an bugai kan Allah dan uwa ku fito dan Allah mu daukaka la ilaha illallah kan aka yi ka zuwa makabarta kai dan uwa karka yarda da shirka tunda Allah bai san shirka kiyayo kayayo umminka kiyaha sinata harkokinka dan uwa da ka kama shirka kan aka yi ka zuwa makabarta kai dan uwa na ka tsorata Allah kan aka yi ka zuwa makabarta kai dan uwa na ka zo mu hanya karka yarda ka tauce hanya ka zo ga hanyar jama'ar baya karka yarda abarka a baya ka zo mu dau ka salmar Allah kan aka yi ka zuwa makabarta kai dubi girma na manzan Allah dubi martaba ta manzan Allah abin baya saban Allah ko kun yake sai ka yarda da Allah mala'ika mutuwa ya aleka ya kira shi zuwa makabarta kar duki ya saka kai barna ko kumulki ya saka kai barna dubu naira irin karuna dubu mulki irin fir'auna kaga sun gama duk lalatar an kira su zuwa makabarta ai in fa Allah ya so a kira ka sai a sa maka ciwon kanka a tsaro maka jijjanyin kana ta sannu kana yin kuka shure shure da wayo Allah sai hana ka zuwa makabarta mala'ikal mauti yau zai tashi sai iso ta kana yin nishi sai bari tun da an aiko shi ya tada rai har ya zo ga makoshi yin fikari da guntun kashi sai hana ka zuwa makabarta kashi tayi gida kan titi ka gilashi kai masa kanti ka wani za ya kwana a titi sai da safa ka hautu AC ko gidan mai ba ka layi cikin matalauta ai in ka aikata khairi kashi ranki ya fa kashi don ku dare cikin ga gashi ka ka kai ne gwanin yin kashi kashi yau kuma ka ga masharrin za a kai ka wajen mahukunta babu wanda zai shigo harkar ka baban ka ba ya jin dadin ka babar ka ba ta jin dadin ka dukiya daga kai sai dan ka sai fita dadin ka ka more kan ka tashi gaban mahukunta ka sanya janna ka sanyo boil kafin san zamiro boil aljihun sunaira makil dole wata ranka jin dole wata ranka dingi na boil za a tsire a ba wa magare da dan tana ka kaje makabarta ya matar ka sai marsidi ka bukari bin motar audi sai zubi da siki lati marsidi kana yan gwaji gwanin jin dadi za ka ga na kudan ka kiyama ran da ka tsaya gaban mahukunta ana ta zuga ka kai dan fafa to fa malan ka gane kure fa ko baka mace ba dole ka tsufa kila ka san misali na fa dan uwa na ka tsorata Allah kan aja ta zuwa makabarta kanni yar baba mai fe falis gashi yau kin su ko boyin lan gobe ko shaddalin jibu ko ki su ko baby lan dan ga duk kwanan ki ya kare da dan tana za ki je makabarta ga gidan ka a babban layi ga mata da motar yayi duniya za ta juyi juyi ga wani za ya kwana a layi me ka yi wa ilahu ya farka kashi ba ka cikin matalauta kuma kwamfarar bulletin kaɗe ne tsauran gidanka ko rodi ne masu gajin ka tasa a zaune da an kwambata a kai wane ne in a kas ya shigo fa ya koma ba mu harata cikin matalauta kana ta kuka a wajen layi sai ko sai dariyar ka kake yi karin kumallo haɗa kai shayi ga wani za ya kwana a layi me kai iwa ilahu ya barka da tashi ba ta cikin matalauta